إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga sayyidin halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci, daren Litinin, daren 23 ga watan Zulqa'ada, hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama 1447, wanda ya dace da 10 ga watan 5 miladiyya 2026. Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake haduwa a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu, wadda kenan GRE garin Kefi jihar Nasarawa. Mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka, Lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad, wallafa al-Sheikh al-Hafiz Abu Muhammad Abdullah ibn Qudama al-Maqdisi, wadda ya rasu hijira shekara 620, Allah ya gafarta mishi. Muna karanta tare da ta'liqin al-allama Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen, wadda ya rasu hijira shekara 421, Allah ya ji ƙanshi ya gafarta mishi. A yau shine darasinmu na 7 a karatunmu na wannan littafi. Allah madaukakin sarki ya sa mun dace. Za mu tashi a inda malam yake cewa qala al-imam أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. ملك سوى. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حمد الشيباني الله يجزيه خير وسامحه. إمام أحمد بن حمد يا رسول جرى شكرا تريدو لأربعين دلاء أيو أرزو شكرا متو أنسا شكرا دو نايا تريدو لشدا دو نايا تريدو لشدا يشيب أمو أحمد يرى مغانا أكان أبن دي شاكي سيفوتن الله مدوك كنسانكي أيو إذا حديثي لسك مغانا أكان سيفوتن الله مدوك كنسانكي shin malaka imam Ahmad ya faɗa game da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin sahabi Abu Huraira wanda imam Bukhari ya sanar da shi hadisi na 1145 imam Muslim ya sanar da shi hadisi na 758 hadisi ne wanda malama masu kididdiga na hadisai sun tabbatar da an sahabbai 28 suka rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hadisi ne mutawatir ko hadisi ne wanda yake mutawatir dama tawatur yana fara islahi wani kusa shi ne daga goma yin akwai maganganu daban-daban النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكيته شواء إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أو ترواه إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا أو ترواه إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير أو ترواه مظلة كل ليلة yace lallai Allah ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya a kowane dare a sulusi na ukun karshe na dare Allah yana saukowa saman duniya yana sherantawa yana halmin mustaqbilin fa astaghfira la halmin sa'ilin fa utiya Allah yana tambaya yana sherantawa ina al akwai wani mai neman gafara igafarta mishi akwai wani mai roko ya fada yayi tambaya a bashi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada to wannan hadisi kaga yana bayanin sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki an samu al-firqu dhalla kungiyoyi na bata na addini waɗanda wasu duk da tawatirin hadisin suna ta'qilin hadisin suna inkarin sun ke suna kin yarda da shi kwanaki na biyar ma sai daga cikin three idiots na Bauchi yake cewa su Allah su daban da nayin izala su Allah su wai Allah yin izala yana saukowa saman duniya in gare kutawa sai gudu ya koma kaga wannan ai inkari duk da hadisin gashi mutawatir ne kuma hadisin muttafaq alayhi ko ba haka bane wanda sai Bukhari sai Muslim littafai ne wanda dukkan malaman musulunci sun yarda da ingancin hadisan da ke ciki in banda dan jayen da Imam Ad-Darqutni yayi kuma dole ya sallama Ibn Hajar a cikin Fathul Bari duka sai da warwar shubuhatin da Imam Ad-Darqutni yayi magana akai wanda wata hari sai da wasu sun guda kudu ba ma duk da ku a yake magana akai to amma duk da haka suke wasu suna intari to wanda in tani wannan wani abu ne da mu yi magana akan matsayin su a sani mai gabata na cewa suna da matsayi guda uku akwai wanda zai yi amma shi tsakaninsa da Allah abin da ya fahimta ke nan wannan ma'azur kuma in gaskiya ya bayyana masa zai bar wannan abin da yake kai na farna ya abin da akwai wanda shi kuma yana so ta asubanci da bangaranci amma kuma inkarin da yana da madafa a logan larabci yana da madafan da in an kalla ta wannan zai zama kamar yana da wani dalili ko aka ce wannan fasiki ne fasikanci akwai kuma wanda zai saurara tsaban san zuciya da ka asubanci wannan kuma kafirci to akwai wanda suke wannan to akwai kuma masu yin tahrif tahriful ma'ana suke cewa cewa da aka yi inna rabbana yanzil cewa ubangijinmu yana saukowa sai suka ce a sai suka yi ƙari suka ce ai inna amara rabbina yanzil ma'ana wai umarnin ubangijinmu ne yake saukowa an fahimta ku malumar suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya faɗa kenan ko babu canji a duka sahabban da suka rawaito hadisan wanda aka ce sani 28 duka babu wanda ya canja ya ƙara wani abu sannan kuma in dai har al'amarin ubangiji ne sai ba wani abu bane special da shi an faɗi har ga lokacin al'amarin ubangiji da ko da yana sauka babu lokacin da al'amarin ubangiji zai sauko to ai specifying wani lokaci na daban la da'iya la an fahimta ku da kuma amsar da suka ba na ƙarshen hadisin wanda muka yi bayanin sauran za su sauran shi wancan ƙarshen hadisin ya ba da amsa a duka tahrifar din daga cikin masu tahrif suka ce a abinda ake nufi ai rahamar ubangiji ne manzo Allah ke ba da labarin rahamar ubangiji ne yake saukowa zuwa saman duniya manuwa suka ce a in dai rahamar ubangiji ne yake saukowa kuma yana tsayawa saman duniya to nuni ai bai shafe mu ba bari a bamu labari abin da ya tsaya a sama bai sauko ƙasa wato me ya alaƙa mu da shi bai shafe mu ba kai la da iya bamu labari ko suke cewa a ana nufin wai Allah yana nufin mala'iku ne wasu mala'iku ne na musamman suke saukowa saman duniya to amsan da aka malama suka ba su akan wannan tahrifi na uku sun kuma yana ba da amsa a guda biyu gaba ɗaya suka ce in mala'iku babu yadda zai mala'ika yanzu ya ce maka kana da wani neman gafara ka roƙa in gafarta maka abu da ƙarshen hadisi yake ke faɗa ke akwai wani mai neman gafara in gafarta mishi akwai wani mai buƙata in biya mishi buƙata mala'iku suna gafara ne suna biyan buƙata ne kaga yin wannan tunanin kuma mutum ma ya yarda a zuciyar shi wani nau'i ne na shirka yanzu ya ba mala'iku matsayin wa Allah madaukakin sarki to haka ma in ka ce rahama ubangiji yanzu rahaman ne yake ce akwai mai neman gafara gafarta mishi akwai mai buƙata in biya mishi ko ba gani ba kaga duka tawilat da suka bayar tawilat ne waɗanda abinda bature ke cewa death on arrival an gane so dole kai ka yadda da abinda ahlus sunna suke mu'amalantar nusus da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka zamu bar shi yadda ya faɗa kamar yadda bayanan sauran bayanan Imam Ahmad yake nuna wannan yadda da kuma hadisin da ke nuna cewa inna Allah yura fil qiyam cewa lallai Allah madaukakin sarki za a gan shi a ranar alqiyama ganin Allah a ranar alƙiyama shi ma yana daga cikin masail da ahlu sunna suka saba da sauran ƙungiyoyi na bid'a duk da ayoyin alƙur'ani da suka tabbatar da haka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar da haka daga cikin ayoyin alƙur'ani da suka tabbatar da haka akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki lillazina ahsanul husna wa ziyada cewa waɗanda suka kyautata suna da aljanna shi ne usna ɗin wa ziyada kuma suna da ƙari me ƙarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sai musu yake ƙarin shi ne ganin Allah wannan tafsirin annabi ne da kai ce wannan tafsirin ba fahimta wani bari bari a ce a to ni ma ina da fahimta a tsakanin wannan a duk wanda yake ga fassara da manzon Allah ya ma'a ya tsira da fahimta safanin wannan ayya kan makai shi ku daga cikin ayoyin da suka tabbatar da za a ga Allah mu mene za su ga Allah ran tashin alkiyama akwai fadin Allah madaukakin sarki sun cikin suratul qiyama ko wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira ce wasu fuskoki a wannan ranar suna haske suna kalli me yasa saboda suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu duk da wannan ayar suna miki tawili sai nadira ai yantaziruna rabbahum ce wai jiran ubangijin suke yi kama wannan tawilin hatta a lugar larabci ma bai goyi bayan su ba sura kalma an-nazaru fi'ili ne muta'addi abinda ya siyakin magana shi ke tabbatar da ma'anar da ya ɗauka in yayi ta'addi da ila yana nufin gani ne in yayi ta'addi da kansa idan ta'adda bi nafsihi shi ne ke nufin jira zai ce antaziru ko ina jiranka amma nace anzuru ilai ina gani ina kallonka ha in nace kuma nazartu fihi in yayi ta'addi da fi yana nufin tunani da nazari نظرت في الكتاب اي ناي نظري سوسي نظرت في الامر ها سانظر في الامر سوفيه ده متعدي ابنده يتعدي ده شي كي بعد معنى ده بعد ده شي كما ايه سي يتعدي ده الى ينون سوى غني ني الى ربها ناظر اغاني daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da shi dalilai da suke tabbatar da ga Allah Allah madaukakin sarki Allah ya muna karatu kuma shi na gwada kafin ka daga cikin ayoyi da ake kafa hujja da su suke da dalilin da ke nuna cewa mu'mini za su ga Allah akwai fadin Allah madaukakin cikin cikin suratul mutaffifin Allah ya tabbatar daga cikin ukuba na ƴan wuta shi ne za hana su ga ganin Allah innahum rauma idhin arrabbihim lamahjubun Allah ce ƴan wuta a wannan ranar daga cikin azabar da za a mu shine za a hana su ganin Allah to Allah ya faɗi hana mutum ganin Allah a filin alkiyama azaba ce ga ƴan wuta an fahimta ku kuma shi dama a lahira duk wani abu na ƴan aljanna shi ne ƴan wuta ne ko ba ga sun da su azaba ne rashin ganin Allah to kaga ba zai zama ɗan aljanna kuma a mishi wannan azabu kaga shi ganin Allah ke za a farshe ga Allah tunda in bai ga Allah ba a matsayin menene azaba ce da ayoyi da yawa wanda duk mun yi magana a kansu a karatunmu sun na kai su wasiya da fahawiya da sauransu to daga cikin akwai hadisai kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke nuna suke ishara wasu yin ishara wasu kuma sun faɗa ƙarara daga cikin waɗanda suke ishara akwai hadisin Imam At-Tirmidhi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna akwai wasu sifofi na mutane guda uku waɗanda daga cikin azaban da Allah zai mushi ne Allah zai hana su ganin shi ma ba zai kalle su ko manzon Allah ya lissafa wasu laifuffuka jan tufafi da goli da saida kayan kasuwanci da rantsuwar ƙarya to kaga wannan hadisi yana azaba ce gare su saboda laifin su ba za su yi ido hudu da Allah ba to wanda ko dai da wannan laifin ka ga shi zai zama ni'ima kenan zai daga cikin akwai hadisin da malam a nan za ka yi malam ishara zuwa gare shi hadisin da yake sahih muslim malaki hadisi na 181 hadisin suhaib Allah ya kare da a gare shi shi ya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlu aljannati aljannata manzon Allah yake idan ƴan aljanna suka shiga aljanna yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai ce musu turiduna shay'an azidukum kuna son wani abu akwai wani abu da kuke bukata in kara muku fa yaqulun sai insha Allah mu ce sai mu bada ansa da iko Allah muna ciki sai yace alam tubayyi wujuhana sai Allah ai ka riga ka haska fuskokin mu alam ku dakhilana aljanna Allah ka shigar da mu aljanna wa tunajjina minan nar ka tsirata da mu daga wuta to menene kuma Allah zai bukata abun da mu amma mana komai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake fayakshiful hijab sai Allah madaukakin sarki sai ya yaya wannan hijabin da Allah ya ishara ko sabin mukaffifin ko arfadin yawma idin la mahjubun ko adam manzo Allah ya ce Allah ya shiya wannan hijabin in ya yaya wannan hijabin ɗan aljanna sai su ga Allah manzo Allah ya ce fa ma u shay'an ahabba ilayhim min an-nadr ila rabbihim azza wa jalla manzo Allah ya ce ɗan aljanna babu wani abu da aka ba su da yake musu dadi za ku bi ni'ima cikakkiya kamar daman da Allah ba su gan shi an fahimta ku yarhamukallah akwai hadisin sahabi Abu Sa'id Al-Khudri shi ma hadisin muttafaq alayhi ne ma Bukhari ya sanar hadisi na 7439 Imam Muslim ya sanar da shi hadisi na 183 a cikin Sahih Muslim Abu Sa'id Al-Khudri yake cewa kulna ya Rasulullah mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace hal nara rabbana yawm al-qiyamah ya manzon Allah shin za mu ga ubangiji mu ran takin al-qiyama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kuma hal tudaruna fi ru'yati ash-shamsi wal-qamar idha kanat sahwan shin kuna shan wahala kuna samun cutuwa wannan cutuwa da tsurenya in kuna so ku ga rana ko wata a lokacin da babu hadari akwai wani wahala da ake sha wani sai ya ce wani matsamu in gari maza Allah ya tambaye shi Abu Sa'id ne kodai da Umar Allahu an yake la tina rana kuma in dai ba hadari ba wani matsala wata ma in ba hadari ba wata matsala kowa na gani sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idhin illa kama tudaruna fi ru'yatiha mazalla yake ba za ku samu turore na ba ku samu wahalan komai wajen ganin ubangijin ku ran tashin alkiyama ba kun kuma kun wahala wajen ganin Allah to a duniya ma kuna wahala wajen ganin wata ko rana a lokacin da babu hadari kaga wannan duka sahihatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ba su imani za su yi za su ga Allah ubangijin su a filin alkiyama to Imam Ahmad ibn Hanbal irin waɗannan hadisan malaki wa ma ashba hadhihi alhadith hadisan da suke da kamanceceniya ne da wannan fara imamu amma sai yake cewa nu'minu biha mu ahli sunna mu ahli sunna mun imani da shi ha bai ce amanna biha ba sai ka tiga mubari'i sai na maka mun imani kuma har mutu mu koma zuwa ga Allah ba za mu daina yin imanin an fahimta ku ba a ba tunanin karkai tunanin za a samu wata rana da za mu canza mu ce a to yanzu ba mu yadda ba a shi yasa ya fara cewa mubarak an gane ku shi yasa ko qur'ani Allah yana amfani da irin waɗannan usuluni abinda za ga sai za ka yi ai ya kawata ko a ce ai riga ya faru amma sai Allah ya fara cewa mubarak ya nuna maka cewa da jiya da yau da gobe da har abada sai ga mama shi yace nu'minu biha mun yi imani da wannan irin waɗannan ayoyin da hadisan wa nusaddiqu biha kuma muna gaskatawa la kaifa amma ba mu fasantawa ba za mu ce ga yadda za a ga Allah ba a Allah zai zo a ne za a daga kai sama ne za a kalli kasa ne za a kalli gaba ne ba mu fasantawa ko da Allah bai faɗa mana shi da ahlus sunna ke shi dai abin inda Allah ya faɗa manzo Allah faɗa sai ya faɗa sai ya faɗa amma wanda Allah ya faɗa mun Allah ya faɗa wa ko ana ha ma za mu zai faɗa ba yace la kai fa ba mu kwatanta ba wala ma'anan ko ba za mu fassara shi da ma'ana sabanin ma'anan da Allah da manzo suke nufi ba wala naruddu shay'an minha ko ba za mu yi inkari mu raddi wani abu daga ciki ba yace wa na'lamu kuma muna sane da cewa annama ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam haqqun cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya wala naruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu ba za mu manzon Allah raddi ba manzon Allah ya faɗa mu ce ba haka ba za mu yi wannan ba za mu ce yayi kuskure ba ba za mu yi ba wala nasifu Allah bi akthar mimma waqada bihi nafsuhu ba za mu siffanta Allah da mafi da sama da abin da shi Allah ya siffanta kansa da shi ba muna tsayawa ne daidai nan yace bila haddin ko ba za mu sa masa iyaka ba ba za mu yi ma wani siffar Allah iyaka ba wala gaya ko ba za mu sa masa ƙarshe ba ba za mu ce wannan siffar Allah ya tabbata da shi amma zuwa lokaci kaza ba a'a me yasa yace saboda laysa ka mithlihi shay'un babu wani abu da yake kwatankwaci ga Allah da akwai wani abu wanda nashi ya kama da na Allah to da sai mu ce to tun da ya kama to kila shi ma ƙarshen shi da iyakan shi iri ɗaya ne to babu ko ba gani ba yace wa naqulu kama qala kuma mu za mu furu za mu yi furuci ne za mu faɗi kamar yanda Allah ya faɗa ne wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu kuma mu za mu siffanta Allah ne da abin da ya siffanta kansa wala nata'adda zalika ba za mu ta iyaka ba kan haka ba ma ta'addanci ba za mu ta iyaka ba wala yablughu waqful waqifin kuma shi Allah madaukakin sarki duk masu siffanta Allah su gaba siffanta shi ba sai su fa siffanta shi da nishi ba to la ka siffanta hakikanin abu ne ka taba gani saka duk siffanta masu siffanta ba sai su fi Allah ba sannan nu'minu bil qur'ani kullihi ko mu muna mun yi imani da qur'ani gaba daya duk wata aya da ta zo a qur'ani mun yi imani da ita muhtamihi wa mutashabihi da ayoyin da ma'anansa suka fito mana fili da waɗanda ma'anansa ba su fito mana fili ba muna bin hanyar ar-rasikuna fil ilm wa sa amanna bihi kullun min 'indi rabbina yace wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi ko ba za mu cire ma Allah mu kawar wa Allah da wata sifa daga cikin sifofinsa ba shi tunda yace sifar sa ne wannan to ba za mu ce ba na Allah bane wai li sana'atin shunni'at wai saboda in wani inkari da masu inkari suka yi sai wuce a tunda ana inkari akan haka to mu ma mu kore ko mu ce babu ba ku mallaye ce ba mu wannan kasa irin wannan tunanin ya kai mutane da yawa ya halaka mutane da yawa sai ga mutum ya tsaya rasa ya kuskure ma akan tarihi ya faɗi cewa nana shi ta yi ran nabi da shekara 6 ta ta tana da shekara 9 amma medically a dai duba wai wai saboda wai arna suna inkari wai sai na kokarin ya kuskure ma sai to amma ai tarihi ne tunda ba acin da ba wai wani abu ne dake da alaka da ibada sai ba laifi dan an dena fada abin da yake da alaka da imani da sai da alaka da ibada ba laifi a dena fada yanzu kana tunanin akwai wani abu ne dake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abu kunya ne a fada abin da mutum ke fada kenan da wanda mutum ke fada kenan eh ta aure okay to nagode ta aure ta shekara 6 ta ta da shekara 9 wai mutum sai ringa wai yana jin kunyan ya fara abin da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tabbatacce kana jin kunyan fara wai saboda masu inkari wai saboda masu inkari ha to mallai ce mu ahlus sunna ba ma wannan in dai har ya tabbata a qur'ani ya tabbata hadisi ingantacce to ba ma shakkar kowa wajen fara wani ya ce ko yanzu wannan hadisin da kuke karantawa wani amfani zai muku kaji maganar banza da duk kana nake akwai abin da yake daga bakin manzon Allah mara amfani abin da wani mutum ke faɗa kenan kana tsari akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai faɗa ko ya aikata kuma su muke mara amfani abin da mutum ke faɗa kenan to malai ce to mu ba ma waɗannan shana'atin shunni alwato da wani kiyama ko sai da inkarin masu inkari da kiyaman masu kiyama yace wallahi ba za mu ce babu ba sai mun fada sai dan karatu mai biyo ta kai shi ba sai mun fada yace wala na ta'addal qur'ana wal hadith amma ko ba za mu wuce qur'ani da hadisi ba abin da ya tabbata qur'ani da sunna shi za mu fada
yace wala na'lamu kayfa kunhu zalik, kuma mu ba mu san hakikanin wannan abun ba. In ka zamu ce eh yana da shi sifar Allah ne, in ka ce mana yake mu ce Allah bai faɗa mana ba, shikenan. Abinda Allah yake so mu sani shine mu san yana da shi. Allah bai gara mu san yane ne abun yake ba. Malai ce illa bi tasdiqir rasul wa tasdiqil qur'an, duk abin da gaba mun faɗa mun fara ne so da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma so da gaskata alqur'ani da tabbatar da abin da qur'ani ya faɗa. Wannan ita ce aqidar ahli sunnati wal jama'a. Malai ibn Uthaymin yake cewa ma tadammanahu kalamul imam Ahmad fi ahadith an-nuzul wa shubahiha, yake abinda wannan magana na imam Ahmad ya kunsa game da waɗannan hadisai da ya faɗa da hadisin nuzul, saukan Allah madaukakin sarki zuwa saman duniya a lokacin da sai bisa ukun dare na ƙarshe shiga da sauransu, yace abinda magana ya kunsa, yace fa dhammana kalamul imam Ahmad rahimahullah alladhi naqalahu anhu almuallif ma yati, ce magana imam Ahmad kamar da mai wannan fillitati Ibn Qudama rahimahullah ta'ala ya nakaltu, ya kunshi awwal zai biyo baya. Na farko yake wujub al-iman wa at-tasdiq bima jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya kunshi wajibin imani da kuma gaskata duk abin da yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine magana wannan yana shine abu na farko da magana Imam Ahmad ibn Hanbal ke nuna wa amma kai kana musulmi mai imani wajibi ne, baka da zaki, dole ka gaskata, dole kai imani da duk abin da yazo a Qur'ani, yazo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace min ahadith as-sifat, madha hadithai wanda suke magana kan sifofin Allah, min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghaya, ba tare da kari ba, ba tare da ragi ba, ba tare da yamata iyaka ba, ba tare da fadan aina siffanta kari ba, a'a zaka fada yadda yazo kada kai kari karka rage karka fada abin da ba fada ba. Yace nabi annahu la kayfa wala ma'na ai la nukayifu hadhihi as-sifat, mana mu ba ma kwatanta waɗannan sifofi, ba wa ce kuma sifan to kala yake, a li anna takyifaha mumtani'un lima sabaqa wa laysa muraduhu alla kayfiyata as-sifat, yace saboda kwatantawan an hana ne hana, yace shine abin da ya gabata mun karanta a baya, so da bayan za ka kwatanta abin da baka taba gani ko ba haka ba, yace amma ko baya nufin cewa ko wai siffan Allah bai da kaifiya, a siffan ta da kaifiya, tana da kaifiya amma kaifiyar ne mu ba mu sani, yace me yasa ce li anna sifati sabitatan haqqan, so da siffofin Allah tabbatattu ne gaskiya ne, wa kullu shay'in thabitun fala budda lahu min kayfiyya, kuma duk abin da aka ce yana nan tabbas ne to dole yana da kayfiyya, akwai yanayi, yana da yanayin da yake ko ba ga bane, in aka ce ga wani abu yana nan amma ko ba shi da yanayin da yake to da babu shi kenan, a Allah siffofin Allah suna da kayfiyya amma kayfiyyar mu ba mu sani bane, mu ba mu sani bane. Yace lakin kayfiyatu sifatin lahi ghairu ma'mulati ghairu ma'lumatin lana, yace sai dai kayfiyan siffan Allah mu ne mu ba mu sani ba, mu mun jahilce shi, mu jahile ne akan wannan. Mala ce wa qawluhu fadan malan wala ma'nan, yace ai la nusbitu laha ma'nan yuqalifu zahiraha kama fa'alahu ahli at-ta'wil, mana mu ba ma tabbatar ma wani sifa na Allah, sifa wanda ya sa'a mazahirin abinda ayan ko hadisin ya zo da shi, kamar yadda masu tawili suke aikatawa. Yace wa laysa muraduhu nafi al-ma'na, ba wai malai yana nufin cewa mu kore cewa sifan ba ta da ma'ana ba ne, a'a yace laysa muraduhu nafi al-ma'na al-ma'na as-sahih al-muwafiq li-zahiriha, ba ma yana nufin mun kore ma'ana ingantacce wanda ya dace da zahirin ayan ba ne, a yace abin da muke nufi mun kore yi baki ma'ana da ya sa'a ma'anan zahirin ayan, yace allazi fassara hadhihi as-salaf, yana da ma'anansa ingantacce wanda magabata suka fassara shi da shi, ce fa inna hadha thabitun, wannan ma'anan ma'ana ce tabbatacciya, yake wa dullu ala hadha qawlu, abin da ke nuna kuma haka malai yake nufi da cewa la ma'anan shine malam maganar malam da yake wala narud shay'an minha, aya ce ba ma fa za mu yarda wani abu daga ki ba, wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu, kuma za mu siffanta shi da abin da ya siffanta kansa, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li shana'ati shuni'at, ya ce ba za mu kawar mu Allah wata sifa da ya siffanta kansa da shi saboda inkarin masu inkari, yake wala na'lamu kayfiyata kunhu dhalik, sai mu ko mu san kayfiyan hakikanin yadda sifan yake, kaga wanda yake nuna cewa abin da malaka yake nufi da la ma'anan shine mu ba za mu bashi ma'ana da ya sa'a ma'anan shi na zahiri, ba za mu bashi ma'ana da ya sa'a ma'anan da magabata tun daga sahabbai da suke biyo ba su suka basu malaka, fa inna nafyahu لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها, يتي أظن ما لفنا نقول ردي نوانا أبدا جسي لكو ما قول صن أفلا كيفية دليل يتنون شواء ما لجانا جيما يدى شواء صنع دا معنى صنع دا كيفية ما تريمون أبو مصني ما لتي أبو نعوك وجوب الإيمان بالقرآن كله, maganar Imam Ahmad ya nuna mana wajibcin imani da Al-Qur'ani gaba ɗaya, gaba ɗaya Qur'ani wajibi ne mu yi imani shi, muhtamili wanda ma'anansa ya fito fili shine wanda ke huwa mattabaha ma'anahu, shine wanda ma'anansa ya zama a fili muka fahimce shi, wa mutashabihi wa huwa ma askala ma'anahu, da wanda ma'anan ya ɓoya ba mu fahimce shi ba amma tunda ya zo a Qur'ani dole mu yi imani shi, yace fa naruddu almutashabi ila almuhkam, in ya zama ga wata aya ma'anansa bai fito mana fili ba sai mu fassara shi da ayoyin da suke muhkamai, ayoyin da ma'anansa suka fito fili sai su fassara mana ayoyin da ma'anan da basu fito mai ba basu fito fili ba, yace fa in lam yattabih, in muka yi hakan ma ma'anan da fito fili ba to wajaba al-imanu bihi lafzan, to ya zama wajibi mu yi imani da shi a yadda ya zo a lafazinsa, wa naqwidu ma'anahu ila Allah, sai mu maida ma'anan zuwa ga Allah amma dole mu yi imani da shi, wannan take aqidar ahli sunna, ba ka ce tunda ma abu kaza gaskiya ban gane ma'anan ba ko mai aka yi ma'anan kaza ne, a'a tunda ba gane ba kace Allahu a'lam sai ka huta, an fahimta ku, wannan shine ita ce aqidar ahli sunnati wal jama'a, Allah ya sa mu gane. سيما عليك قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله, آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله, وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله, الله أكبر هذا ما قال من يهو محمد بن إدريس الشافعي الله أكبر كثير سنكي سيكون شغافة تابيش ya rasul ji a shekara 204 yanzu barin sa duniya shekara 1243, an fahimta ku, yawa malamin Imam Ahmad ne Ibn Hanbal, Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi yake cewa amantu billah, yace nayi imani da Allah, wa bima jaa anillah, kuma nayi imani da duk abin da yazo daga wajen Allah, kuma ala muradillah, nayi imani da shi yadda Allah yake nufi ba yanda ni kashin kaina nake nufi, yace wa amantu bi rasulillah, kuma nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa ar rasulillah, nayi imani da duk abin da yazo daga wajen manzon Allah shi ma ala muradi rasulillah, a yadda manzon Allah yake nufi, to ba ka huta ba wallahi za ka ce ka kara addini hankalinka a kwance, kaza ya faru to me hikiman da ta sa ma aka ce ai kaza, to kai waye da kake duk Allah ba shi ya faɗa maka hikima ka zai sa ka hu mashiya ne ce ka ba, to waye kai da sai ka ce Allah ya faɗa maka hikima ka zai kai ko ba gani ba, ce me hikiman da yasa Allah ya fa halitta sau ko ya ga cikin dalilan da yasa aka ma shekarun ba aka ma malam fatanu lakanci a Kano so da ya raddi ma wannan magana wani ne babba a arewacin Najeriya ko shi bai ga wani hikiman da ta sa Allah ya sauro ya da ta sauro ba malam fatanu ya raddi ma magana bai ma kira sunan shi ba amma da yaje garin mutumin sai da suka mishi wulakanci har da sai mishi wulla saboda wulakanta shi akan wai yayi ma jagoransu na siyasa rai akan jagoransu na siyasa ya kuta kalmar kafirci amma ba ta yadda ba sai waye sai da sai Allah ya faɗa maka hikima kafin za ka yi kullum na jinjina maganan malam bamba Dr. Ahmad Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi wani ya ce mishi malam me hikiman da ya sa wai ake kashe tsaka ni ga tsaka ba ta zo za ku mutarwa da zamu yi dai muna kashe tsaka ne so da manzon Allah yake mu kashe tsaka kuma wallahi ko kai manzon Allah yake mu kashe ka za mu kashe ne shi wallahi ko kai manzon Allah yake mu kashe ka za mu kashe wallahi za mu kashe Allah suna ba ruwan shi kuma an kawo manzon Allah ƙarya ko kai waye za ka kai ƙarya wannan makareki ne sa ka kan kan kana karatu mutsalul hadith da jabu wa ta'dil za ga nake fulanin kazzab wani wace dajjalul dajjal cewa ne munkar yati bil manakir faron sura wani da yake addini to wannan shine aqidan ahlus sunna abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hakan ke nufi ne manzon Allah ke nufi da shi manzo Allah ba fassara ba to aka ji a fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike na mutu gurbi ba wani ba wani ce ku ce wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kare imani ba shi ta faɗi ta shafe shi ba kamar ne ce shi dole malam Abubakar bin Nukudu Allah ya ƙara kiyaye shi yake ce mutum sai ce wai shi yana son shi ya yi balance yake wallahi ba za ka iya ba fa kai ta ba balance din kenan abin da ke Qur'ani abin da ke sunna shine balance inda akwai wani balance da yafi wannan to da Allah zai saukar da shi da Allah zai saukar da shi tunda kaga Allah shi ya ba ku shine balance shine balance Allah ka shirye da mu masu irin wannan ya taba ma professor Mansur Sokoto ta magana wa ai yana ganin bai kamata duk mutum ba musulmi ba a kira shi kafiri kaga ai yana fata masa rai an kira su kafirai kuma ka ga ko Allah ma ya ce lakum dinukum wa liya din sai professor Mansur Sokoto yake a wata sura Allah ya faɗa wannan wata sura ne sura surar suratul kuma farko Allah yake kul ya ayyuhal to kai kuma ka tsiri ga wata ba kuma kana kan hujjar shi ana aji matan ta mutu a wata sura Allah ya faɗa kawai ya faɗa sura sura sai a gama sai a wuce gurin so bayan da kake kawo balansa kawai ka bi Qur'ani ka bi sunna ka huta malam ibrahim al-husaini rahimahullah yake ma ta bammarahu kalamul imam shafi'i yace abinda maganan imam shafi'i ya kunsa yace tabammana kalamul imam shafi'i ma yake yace maganan imam shafi'i ya kunshi abinda za a lissafa din nan yace na farko al-iman bima jaa anillahi ta'ala fi kitabihi al-mubin imani da abin da yazo daga Allah madaukakin sarki a cikin littafin sannan al-mubin mabayyanin littafi haka fa Allah ya tsufata al-Qur'ani mubin ayatun bayyinat to wani waya sai me kake da shi me kake da shi Allah ya ce ayoyi ne bayyanannu kai kuma kana son sai ka ciro wani bayanin daga azuka to me zaka ce me zaka ce kaje Allah fasaha yace alama aradahu Allah min ghairi ziyadatin kuma kai imani da cin akan yanda manufar abinda Allah yake nufi ba tare da kari ba wala naqs wala tahrif karka tsara karka rage kuma karka canza ma'ana shi tahrif karka canza karatun karka canza ma'ana kamar shi ne kamar shi ne so mu gani wannan ita ce aqidar ahlus sunnah da wannan ne magabata suka yi addini imamu ahmad ibn hanbal Allah ya ji shi gafarta mishi dan ga kawai ta wa wannan karatun shi ai sai ka mutu da kawai da imamu ahlus sunnah wal jamaa me yasa ka mu wannan sunan wannan kambin na imamu ahlus sunnah so da jajib cewa dai akan rigimansu da jahmiya, rigimansu da jahmiya bayan rasuwan khalifa Harun al-Rashid, Allah ya gafarta mishi. Bayan rasuwan Harun al-Rashid, jahmiya suka yi kakagira suka rasu ne ‘yan fada, aka yi ƙoƙarin dole sai an yaɗa aƙidar jahmiyanci da aƙidar mu'tazilanci na canza ma'anonin al-Qur'ani, da canza abinda Qur'ani yake nufi, kuma suka fara yakan Qur'ani. Dole kai a yadda cewa Qur'ani Allah ya halicce shi ne kamar da ya halicci mutum, kar ka ce maganar Allah ne. Tun daga nan suka fara kore sifofin Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal ya jajirce, ya wahala, ya ji jiki, ya yi prison na shekaru masu yawa, sanda aka yi sarakuna guda uku a jere suna mutuwa suna fara shi a prison. Malaman zamaninsa irinsu Imam Yahya ibn Ma'in, wannan bajinin malamin hadisin nan, irinsu Ali ibn al-Madini, manya-manyan malaman hadisin nan su suka kasa jure ma wahalar, suka yi taqiyya. Nan suka zo gaban sarki, suka ce a kai su gaban sarki za su yi magana. In suka zo mutum sai ya nuna Qur'ani, haka sai ce haza khalqullah, shi yana nufin wannan yatsan nashin da ya nuna Qur'ani shi khalqullah. Shi kuma sarkin sai ya fahimci ya nuna Qur'ani ne mana khalqullah, sai dai kuke na kyale shi. Haka sai suka tsira daga wahara. Imam Ahmad, Allah ya ji kanshi, da Imam Muhammad ibn Nuh, babban malamin hadisi, da sauransu ire-irensu ba su ce mutum uku ba ko hudu, suka ce fa ko ana ha maza ha mata, su wannan taqiyya ma ba za su yi ba. Aka ce mai ce shi ba irin su Yahya bin Ma'in ba ne, shi hatta a lokacin duk duniya ana yin fatawan shi. In yayi wannan wani sai ya tarihin cewa Imam Ahmad ma ya ce Qur'ani halittar Allah ne. Kike zan zama sanadiyyar ɓata musu, sai ka fa wanda ya isa. A wannan wahalan Imam Muhammad ibn Nuh ya rasu, azaba ta kashe shi. Lokacin da aka ɗauko su daga inda suke prison, za a kai su wajen sarki Ma'mun, shi ne wanda ya zaji Harun al-Rashid bayan mutuwan Harun al-Rashid, wanda a kan shi aka samu jami'an tsari ƙarfi. Suna hanya sai aka suka samu saƙon cewa Ma'mun ya rasu. Murnan da Imam Muhammad ibn Nuh rahimahullahu ta'ala yayi, ya sa wannan sojojin suka rinka dukan sai da mutu. So da ya murna da mutuwan ɗan bid'a, wanda kuma ke goyon bayan ɗan bid'a. Aka yi wani sarki Mu'tasim ya gaji Ma'mun, haka aka ci gaba da azabtar da Imam Ahmad, a fito da kifili a ta a kai mishi bulala, a ce ana son bulalan ne ta kace shi. Sai ya tuman da bai motsi a kyale shi, ya farfaro a ci gaba da azaba. Duk da aka yi ce shi fa yana tsayayyen abinda Allah da manzansa suka faɗa nan yana kai, kuma ala muradillah, ala muradin rasulillah. Mu'tasim ya mutu, mutawakkil billah ya zo, shi ma haka shi ne ɗan yin sauƙi da bala'i ya ce to ya ajiye shi a prison, amma a mishi home arrest. Yana gida kare zai ko ina, kowa zai karanta da kowa ba, ba zai ƙara karantawa ba, zai ƙara wa'azi ba, zai ƙara majalisi na karatu na hadisi. Haka ya zauna a gida har wannan ya rasu. Duk wanda aka samu wasif ya zo khalifanci, shi kuma mai ilimin addini ne, shi ne tukun Ahlus Sunnah suka samu mafita, tukun Imam Ahmad ya samu ƴanci. Shi yasa aka yi mishi laƙabi da Imam Ahlus Sunnah, yasa har littafai malamai suka rubuta mihnatu Imam Ahmad, kawai a rubuta littafi kawai akan jaraba da Imam Ahmad ya shiga saboda kare wannan aqida. Aka rubuta littafi da darussan da za ka koya daga jarabawan da ya shiga, littafai aka rinka rubutawa, har yau project ake yi na PhD akan jarabawan da Imam Ahmad ya shiga. Kama ga mutum a yau kawai ɗan abin da ya samu kwata-kwata bai wuce kila a ba shi mota ko gida ba, misali bai wuce ya samu followers ba, da yake in zai zo yana in zai zuwa tsumana kwace mishi takalmi in ya alwala a sharuwa shine wanda yake so sai cancan zama alonin ayar alqurani so da ya samu irin wannan wawayen sanakar shi kima ma bayan ya samu yanci ma aka kira shi fada aka bashi hakuri bayan an bashi hakuri aka nemi a dawo da shi da iyalansa gaba da su dawo palace a ba su guri a palace kai ma ba sai fashe da kuka an dauka ko kamfarin ciki ne me ya faru yace bala'i ya tantaro shi yace bala'in jaraba ke tsare shi sai da ya tsufa yana gabe ya mutu shi duk duniya wannan jaraba ita ce jaraba kuma girma a gure shi shi wannan bala'in ba taba ganin hawaye Imam Muhammad ba sai da kace da palace nan ne fara kukan bakin ciki shine za ce da palace ya koma gida aka bi shi da matsudun dukiya aka yi sallama shi za ka ce gashi an ce a kama kai ce wallahi ba ya so shi yana ganin wannan abin shi a tunanin shi rabon shi na lahira ne Allah ya fara bashi a duniya zai so ya so yake karar a lahira dan shi ya karfo ya daina magana da dan sai ya koma da shi Abdullahi da ake kira shi Abu Abdullahi duka saboda kara wannan aqida ma ga mutum a yau yake muka shi ahlus sunna ne amma kuma yana tawili wai zo tsoron maganar masu magana an dade bai magana an dade bai magana Allah ta shirye da mu kuma ne yake dole ka zama babu tahrif yake abu nabi wa imamu ma jaa bihi ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati rasulillah magana imam shafi yana nuna mana imani da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alama aradahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi cewa min ghairi ziyarati wala naqsi wala tahrif ba ta da kare ba ta da rage ba ta da canzawa yake wa fi hadal kalam yake a wannan magana na Imam Shafi'i wa fi hadal kalam radd ala ahli at-ta'wil wannan raddi ne Imam Shafi'i yake wa masu tawili wa ahli at-tamthil da masu kokarin hada siffar Allah da siffar bayinsa yake li anna kullu wa'idin minhum lam yu'min bima jaa 'anillah wa rasulihi ala muradillahi wa rasulihi to da wanda zai tawili da wanda zai tamthili dukkan su ba su yi imani da abin da yazo daga Allah ba ba su yi imani da abin da yazo daga manzon Allah ba ba su yi imani da shi kuma a muradin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ahli at-tawil naqasu su ba su tawili su rage wa ala at-tamthil zadu kuma ma at-tamthil sun tara kuma dole zo bila naqsin wala ziyada ai ko shi Imam Shafi'i jarabawa ce ya samu na sharri da kulla masa na in bid'a yasa hari suka hadu da Imam Ahmad dalilin jarabawa ne ko shi Imam Shafi'i a maka yake zama ko shi ina daga cikin Ahlul Bait yana da cikin jikokin al-Abbas ibn Abdul Muttalib Imam Shafi'i yana cikin Ahlul Bait shi a maka yake rayuwar shi a lokacin hikwata na musulunci kuma yana Baghdad lokacin Harun ar-Rashid so da da'awa da yake yi sai an biri aka kulla masa sharri suka ce ai yana nan yana haɗa kan mutane akan su fito su yi bore ma shugaba so da ai overthrowing Harun ar-Rashid wannan ta sa Harun ar-Rashid ya bada umarni a dauko mishi Imam Shafi'i tun daga Makka a kawo mishi shi Baghdad aka dauko shi aka kawo shi aka kulle shi a prison a Baghdad kuma hukuncin bore ma shugaba ko tada hankalin majalisi ma shugaba bore a dokar musulunci da hadda a dokar arna ne yanzu hukuncin gina hukuncin kifa hukuncin kenan bayan an zo da shi a ranar da ya Harun ar-Rashid rahimahullah ya ce ga Imam Ahmad a zo da shi gaban fada gaban khalifa Amirul Mu'minin yayi bayani in yana da hanyar da zai kare kai shekara kan shi an zo da shi sai Qadil Qubad shugaban alqalai nan Baghdad yana fada shi kuma yayi koyi karatu a wajen Imam Shafi'i a Makka bayan sun gama tattaunawa Imam Shafi'i ya gama kare kai shi an tantance shi yake faɗa ma Harun shi ya san malamin nan ya mai karatu a gurin shi kuma ga halin shi ga dabi'an shi ga littafai da yasa kaza kaza yana da tabbas yakinin abinda aka sanna wallahi ba zai yi ba to wannan magana shi fara fassauta Amirul Mu'minin dan ka san ba wai yake in munafike riga ka shiga dakin uwanka ko uwa ba za ka sha ba already munafiqai sun riga sun yi grand work har maganan ya zauna a zuciyar Harun al-Rashid. To wannan ya fara sassautawa har daga baya gaskiya zai zo ta bayyana. Duka ta tsaya da Imam Shafi'i a prison har Harun al-Rashid ya nemi kar ya koma maka ya zauna a Baghdad ya zama mufti a Baghdad. Imam Shafi'i ya ba zan bar makwabtaka da Ka'aba da Baghdad ba, yace ba zai yi ba, kai hakuri shugaba ka bar nan koma can akwai bukata adin da aika yanzu, amma ina makwabtaka da Ka'aba da Baghdad, yace ba zai yi ba. To wannan zaman da Imam Shafi'i ya yi a Baghdad dalilin tsaro da Imam Ahmad har Imam Ahmad ya karatu a gurin shi, kaga da ba din tare ba wanda ta faru ma da shi ne ba su ne ba da ba su hadu ba da ba su hadu ba, amma Imam Malik ya haɗu da Imam Malik ba yana shirya yadda za ya tafi wajen Imam Malik. Labarin mutum Imam Malik ya zo masa ya yi kuka sosai, ya yi sakin cikin Imam Malik ya rasu ba su hadu ba. Kaga jarabawa kuma sau da kare aqida, sau da kare Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya samu dace da akai insha Allah ta'ala. Anan za mu dafa aya Allah madaukakin sarki ya wa mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya. Abin da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya wa mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana. Allah mu yi roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira, ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira.